نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne, wanda ya daidai da daren 27 ga watan Jumadal Ula hijira. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 31 ga watan Mai shekara ta 2008. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mai tambayar farko ya ce, ni ne na jingina gona akan wasu kuɗi. Sai ya ce, sai shi wanda ya bada jinginar, wato shi wanda ya bashi kudin kenan, ya karbi jinginar, sai ya ce in dinga nomawa har sai ya dawo mini da kudina. Shin haka ya halatta a shari'ar musulunci? A bai halatta ba, domin abinda malamai suka ce dukkanin wani abinnan, dukkan wani bashi da ya jawo maka wani amfani, to ya zama ainihin riba. Abinda muke so mu ce a takaice, yin haka din bai halatta ba. Zaka bada jingina ne ta dukiyarka, ya baka kuɗi saboda kawai ya samu natsuwa akan cewa kuɗin shi ba matsala. A ƙarƙashin wannan babu wani amfani da kai zaka iya halatta mishi, domin Allah bai halatta ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wani ya ce an yi magana dangane da 'yan tabayi da muhimmancin 'yan tabayi ran nan ko? To yanzu tun da ya ce babu bayi waɗanda ba su fiye a 'yanta, me ya hana ba za a rinka tara irin waɗannan kudin ana zuwa ana 'yanto 'yan kurkuku ba? Wannan tunani ne kyakkyawa. Yanzu wani yana nan a kurkuku a daure jama'a, naira 2000 ce kawai ta sa ake daure da shi. Ka ga shi, in ka je da 2000 nan sai ka bincika yaya, sai a ɗauki lauya, sai shi lauya ya shiga ya fita, sai ya je sai a ce mutumin nan wanda aka zo da shi daga birnin Gwari a kan naira 2000, to an zo a bada 2000 a abin nan. Suna nan da yawa fa a duk kurakukan Najeriya, ba wai a nan Zaria ko a ina ba. Wannan shawara ce mai kyau, shawara ce yake bayarwa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan ya ce dan Allah ya halatta mutum ainihin ya ce ba zai yi karatun boko ba saboda karatun Qur'ani da fiqhu da kuma karantar da su. Eh, ya halatta. Adama ba dole bane karatun boko, sai in kaga kana da bukata sai ka zauna ka zama alaran makinan kai ta ja mana baki, mu ko muna tafsiri shikenan. In an zo kuma an kawo tambaya da turanci, kaga sai ka binke, baka san me muke cewa ba. Shine kawai dai ba ne bi, sai ka zauna ai. Adama al'umma za a iya raba su, wasu su zama 'yan arabiya zalla, wasu su zama 'yan boko zalla, amma dole dai su san addini. To wannan yace ya gafata wannan Nasiruddin Al-Albani akan cewa ya fi dacewa idan mai sallah yana bin limamin da baya jilsatul israha, shi ma kada yayi. Wannan fatawar kuskure ce, shi kanshi Albani ya kuskurantar da ta aikace, domin da shi da almajiran shi ba sa yin haka. Limaman harami jama'a ba sa yin jilsatul israha, amma muna sallah tare da su da almajiran nasu, gaba ɗaya jilsatul israha muke yi. Ma'ana kenan fatawar ita kanta kuskure ce, ba daidai ba ce, don wannan fatawar ta saba ma sunna. Don bayewa dan liman ya ki aiki da abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, kai kuma sai ka biye mishi kushantake. Ina fata an gane. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an sa liman ne dan ai koyi da shi. Annan baya nufin cewa wai in liman ya dago ya mike, kai kuma ka dago ka zauna ka saba mishi, domin wannan hadisin haka Bukhari ya ruwaito shi. Riwaya sahihiya a cikin Sunan Abi Dauda sai ta ce, fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka al-imam. Wannan riwayar sai ta bayyana cewa in liman ya ruku'u sai ku yi, kar ku yi ruku'u har sai liman yayi. Dan haka malamai suka ce gabobin sallah ne ake nufin kada a saba wa liman, shine da kai da liman wane ne ya riga wani dagowa daga sujuda? Liman ne ya riga dagowa shi sai ya wuce, kai kuma sai ka zauna, dan haka ba a samu sabani ba, ba sabani bane wannan. Ina fatar mun gane. Dan haka jama'a, ku yi jilsatul istiraha, ita ce sunna insha Allah. Wannan yace shin girman samudawa gaskiya ne an ce ainihin wato ɗayansu kamar bishiyar kuka a wuce nan, ɗayansu ne kamar bishiyar kuka a ai, abinda nassin Qur'ani ya gaya mana, ka annahum a ajazu nakhlin khawiya, manya manya ne waɗanda
bugar da su suka fadi, sai Allah ya ce sai ka ga kamar girman abin nan bishiyar dabino. To bishiyar dabino ya ba a kwatanta ƴaƴansu, ƴaƴan sai mu ce wallahi alamu, amma dai su a jumla kun ji yadda Allah ya siffanta mana su. Allah ya taimaka. Sannan wannan ya ce su ɗalibai ne ba su da halin saboda matsalar kuɗi su ringa zuwa karatun Bukhari Asabar da Lahadi, ma'ana kamar yana kira ko za a juya wata rana. Ku gode Allah da wannan ranar ta samu jama'a. Wannan ranar kun san nawa take a wurinmu? inda kuɗi za a faɗa maka ita, Litinin da Talata ba za ku iya biya ba jama'a. Wannan ranar nemo kuɗi ake tafiya yi. Don haka ku yi haƙuri, abin da ya samu jama'a a ringa godewa Allah. Dauriya ake yi fa, ba gwamnati ce take ɗauka wannan nauyin karatun ba, ba wasu masu kuɗin gari ba, mu ne muke ɗan harhaɗa kuɗi da waɗannan. Wani ya je ya bubbuga kafinta, wani ya je ya bubbuga tela, wani ya je ya yi gyaran albakashi, a zuwa ɗan harhaɗa a yi karatun haka. To sai a gode Allah abin da ya samu mako. Ka je ka ga Saudiya, inda za ka ga gwamnati ce take ɗaukan irin wannan nauyin karatun, sai ka je ka samu mutum 5,000 ko 10,000 ko 20,000 sun taru ana karantar da su. Nan duk mu muke dan kame-kame, don haka randa muka samu kawai, wanda kana da lokaci ka zo, ba ka da lokaci to shi kenan ka ji a kaset. Ko ba ka da kaset, randa ka zama manaja sai ka zo ka ce da a haɗa maka kaset ɗin kayan kuɗi, sai ka yi tadaruki. Menene ingancin hadisin da ya ce mutane ba za su taɓa nasara ba idan suka shugabantar da mace? Hadisi ne sahihi, al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga sahabi Abu Bakarata, hadisi ne ingantacce. Wannan yace ya halatta a yi addu'ar matsala a cikin tahiya? A'a, bai halatta ba. Addu'o'in da ake a cikin tahiya su ne addu'o'in da aka samo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda aka fi sani da du'a'u ibada. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Sai dai ga wata tana cewa mace ce ta sallar magriba sai ga haila ta zo mata. Tuwaya kenan za ta yi kirga da wannan yini? Ya dama tun da aka yi sallar magriba wannan yinin ya wuce. Idan misali a ce yanzu ne da muke magana, yanzu ba ranar Talata ba ce yanzu. Daga yin sallar magriba, ai ba ranar Litinin ba ne, daga yin sallar magriba shi kenan an shiga daren Talata. Don haka sai ta fara kirga daga Talata, Laraba, Alhamis, haka za ta kirga. Insha Allah. Wannan ya ce na hukuncin sanya wando a tsaye a musulunci, ya halatta. Ka sa wando a tsaye ko a kwance ko a durƙushe, ya halatta. Abinda shara musulunci ta kawo ladabin sa shi a zaune shi ne takalmi. Takalmi an kawo ladabi, wato ladabi adabul ada. Ladabi ne ya zo a cikin ainihin musnad da al-Imam Ruyani da isnadi sahihi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta sanya ainihin takalmi. In za ka sanya shi ka zauna ka sa, abinda ake nufi shi ma takalmi kafa ciki, ba wai takalmi slippers ko sandals ba, amma kafa ciki. Saboda za ka ga mutum ya ce zai sa takalmi kafa ciki a tsaye, za ka ga so da dama rashin ladabi yakan faru. Ko dai yana tafiya yana turzawa yana sawa, ko kuma yana daga kafa yana kamar zai fada haka. To shi yasa shari'a sai ta nemi cewa kafa cikin takalmi da kufi sai a zauna a sashi a tsanaki sai a ci gaba da harka. Wannan yace ko ya halatta a shafe majinar wani, ko a sha ruwan alwalar wani, ko a shafe tsarin wani, wato bayan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda an ce gashi sahabbai suna tare majinar Annabi suna shafawa a jikinsu, da Barira ta shafe tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shin ko ya halatta yanzu a yi wa wani? Malamai suka ce yin haka bai halatta a yi ga wani ba, domin kiyasi ne na martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To babu wanda ya kai martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan su abubuwan da ke fita daga jikin manzon Allah ba a matsayin najasa suke ba. To yanzu kai kuma zaka iya cewa na malam wane ko na shehi wane ba matsayin najasa ba ne? Don haka dai daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba su ci gaba da yi wa wani salihi ko kuma wani bawan Allah. Ina hukuncin yin sallah, wato an kira sallah ta isha, ko an kira sallah wato kowace iri? Na'am, in an kira sallah kowace irin sallah ce, kafin a tada iqama sunna ne za a iya yin sallah ainihin akalla raka'a biyu, saboda a cikin hadisin Bukhari wanda za mu zo mu karanta ba da dadewa ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina kulli azanaini salatun, tsakanin kiran sallah. In an kira sallah kafin a tada iqama, to ana so a yi sallar nafila, babu laifi haka. Wannan yana cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwanci, Yahudawa shida su biyu ke wannan sun ce wannan annabi ne to wannan dai ban gane tambayar ba jama'a wanda gaske ne da aka ce aljannan mace tana karkashin mijinta da gaske ne ba aka ce bane annabi ne yace sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi a cikin ainihin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi yana nan a cikin littafin Adabu Zifafi fi Sunnati al-Mutahhara wata mace ta zo gai da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce yaya mai miji ce ko ko gauruwa ce sai ta ce mai miji ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ki duba mijinki shine aljanna ki kuma shine wutarki ma'ana ta hanyar miji ne mace za ta samu aljanna ko kuma ta kai ga wuta Allah ya kiyaye to akwai sanarwa mai muhimmanci wanda zamu gashi sakamakon karatu da muka yi muka fadakar kwanaki dangane da cewa jama'a akwai muhimmancin ciyarwa ga talakawa musamman da watan azumi musamman kuma ka ciyar da talakawa abin da za su yi bude baki muka bada shawarwari dai to gashi an samu markazu salafiya dake nan number 46 Major Road Tudun Wada Zari a nan jihar Kaduna a Najeriya sun ainihin wato buga wannan receipt na iftar Ramadan akwai naira 50 akwai naira 100 akwai 200 akwai 500 akwai 1000 zaka iya zuwa sai ka yanki wannan receipt sai ai tikin wato sai ai alama abin da ka bayar sai abin nan wadannan kudin naka su za a tara ko a je ai jali da su kafin azumi su haɓaka sai a rinka yin abinci ana kawo masu shan ruwa suna sha ko kuma a aje su a banki ana ainihin ciyarwa haka kun san mun ba da shawara akan haka to sai dai ina fatan ku zamanantar da al'amarin naku idan kun yi irin wannan ku rinka sa lambar waya da kuma irin email address da makamantan haka saboda na nesa in wannan abin ya kai gare shi ya iya bugo muku waya ya ce to shi daga Jalingo yana so ya taimaka ya zai yi sai ku ce ga account number shine information and communications din kenan na eh insha Allah amma yanzu kaga wannan information ne ba za a iya communicating ba through one Allah ya taimaka ina fatan mun gane
yace na yi bayani dangane da cewa majuju ƴaƴan annabi Adam ne shi su ma akwai shari'a akan su wato irin ta Allah madaukakin sarki kamar yadda take akan mu haka take yadda yake wajibi ne mu bi shari'a su ma haka suke wajibi ne su ainihin bi shari'a babu bambanci sai dai kawai su Allah madaukakin sarki ya sa akwai kafirci da fasikanci da zalunci a cikin su ne da yawa kuma Allah zai musu hisabi kamar dajjal ne dajjal ma da ne daga cikin ƴaƴan annabi Adam duk waɗannan hadisai ne sahihai suka tabbatar za mu zo mu same su a cikin wannan littafi na al-Imam al-Bukhari insha Allah wannan yace dan Allah ya yi mishi bayani dangane da wannan hadisi da yake cewa daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama la adwa wala tiyara wala hamma wala safar yace muttafaq alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la adwa wato abin da wannan kalmar take nufi shine wata cuta ba ta iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah shine sai annabi ya kore ya ce la adwa wato babu wata cuta da take iya tashi kamar wani yana da tuberculosis yana da tarin fuka sai a ce wani ya saka wa wani sai annabi ya ce a'a ba haka bane sai dai a ce Allah ya saka wa wani abinda hadisi yake so ya kore shine ba ita cutar ce take tashi da kanta ta tafi ba Allah ne in ya nufa cikin izinin Allah sai ta tafi in ba haka ba zaka ga da kuturu da kuturuwa ta haifa sai kaga an haife shi lafiyayye saboda haka babu wata cuta da ke iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace la adwa wato babu ainihin transmission tsakanin cututtuka wannan ta tafi ta a sai dai in Allah ne ya transmitting din ta ma'ana sai dai in Allah ne ya dauke ta ya yada ta sannan sai ke ina zuwa ta kun wala tiyarata sai kuma yace wala tiyarata kuma babu canfi kace ka fito kaga kuturu kace yau da sa'a kaga makahu kace yau ba sa'a babu wannan a musulunci babu tiyara sannan sai yace wala hamma babu kuma ainihin hamma wato wani mai mugun nufi da zai iya yi maka wani abu da kambin bakan shi ko da maita ko da wani abu nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu, mana duk wani mai mugun nufi, mai asiri, mai wani abu ba zai iya yi maka ba sai da izinin Allah, dan haka ba shi ne ya isa ba, dan haka sai annabi ya kore abin. Ka dauka duk wani abu da ya same ka, to Allah ne ya same ka ne, shi wannan ya zama sababi ne kawai. Sannan sai ya ce wala safar, babu safar, wato babu canfa watan safar, a ce watan safar wata ne mai nahisi, mai bala'i, ba a yin aure a cikin shi saboda aure ba zai karko ba, ba a yin ciniki a watan safar ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore. Waɗannan abubuwa ne da suka shafi jahiliya, dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya muƙabalance su da babu. Ina fata an gane, dan a cire jahiliyar da ke cikin zukatan mutane. To wannan hadisin aka dubi zahirin abin da yake cewa la adwa, babu wata cuta ta tashi ta koma ainihin jikin wani, sai kuma ka ɗauko wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asadi, idan ka ga wanda yake da cutar kuturta ko da wata cuta wadda kake jin tsoron kar ta hauka, kamar tuberculosis ko wanda yake da tarin fuka ko makamancin haka, annabi yake ka kwashe da gudu kamar ka ga zaki. To yaya za a hada waɗannan maganganun guda biyu? Anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana alakanta abin ne daidai da gwargwadon imaninka. Idan ka ga abin da zai sabbaba maka cuta, to ka kauce, amma ka san cewa gudu din ba shi ne zai raba ka da cutar ba, sai in Allah bai nufi ta same ka ba, amma sabab, ana kaucewa dukkan sabab, duk abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce mishi, shine hadisin ya ce ka gudu. To in ka gudu din ko baka gudu ba, sai cutar ta same ka kuma fa, sai ka ce to la adwa, ba cutar ce ta same ka ba, Allah ne ya nufin ta same ka. Ina fatar kun gane. Allah ya taimaka. To sa'an nan wannan kuma sai ya sake cewa gashi an yi magana akan cewa fada da kafirai shine jihadi, domin jiya mun yi magana akan cewa fitina ita ce fada tsakanin musulmi da musulmi, kada ka shiga. To fada da kafirai kuma fa, to sai yake cewa an ce tunda shine jihadi, to irin rikice-rikicen da ke faruwa a Kaduna, Jos, zangon Katab, za mu iya kiransu jihadi? Haƙan su ne ma asalin jihadi. Abin da ya sa su ne asalin jihadi shine kafirai ne suke tashi su afkowa musulmi, shine asalin jihadi. Ina fatan mun gane, domin wannan jihadi ne addifa'i. Irin wannan jihadin in ya faru a gari, hatta mata da yara ba a ɗauke musu ba da gwargwadon ikonsu. Misali, muna zaune lafiya kawai, sai a ce ga kafirai nan sun fara kashe mutane, daga ina? Daga sabon gari sun iso PZ. To mu da ke nan tudun wada, ba cewa za mu yi to mu kuma mu yi gaba ba mu gudu, a'a, kowa zai shirya ne ya ainihin tinkare su kafin a ce sun hauro gada kubanni mu je mu fara dandaka su, ba za mu bari wai sai sun zo nan ba, domin labari ya tabbata cewa can sun fara barna. To wannan shi ake kira al-jihadu difa'i, wato jihadi na kare kai. To wannan wajibi ne, wajabcin kuma, har ma ba a neman izinin wani wanda yake uba ne ko uwa a kan shi, domin yanzu hujumi ne, kafirai sun afko ne. Don haka irin wannan rikicin da kafirai za su kulla, haka siddan sai su shirya cewa sun fahimci ranar juma'a musulmi ba sa zuwa masallacin juma'a da makami, don haka je a tura wasu 'yan mata tsalo-tsalo masu guntun siket su bi tsakiyar sahu-sahu na musulmi, domin idan wasu musulmi sun harzuka to kawai sai a ci gaba da harbin su da bindiga. Kun ga tsogala ce aka yi. To a irin wannan halin, ba cewa za a yi wai ai wannan kafirai, duk kafirin da yake irin wannan ba shi ake kira kafirin amana ba, sunan shi kafiri al-muharib, kafiri mai fada da musulunci, kuma wajibi ne a tashi ai fada da shi da gwargwadon irin wannan fadan da yake yi. Saboda haka irin waɗannan rigingimin da ke faruwa jama'a, babu ko shakka cewa in an shiga to wajibi ne, kuma wajibi ne in ya taso a shiga din, kuma bai halatta a saurara akan haka ba, dan komi ba fada ne ake shiryo shi don me? Domin kadai ainihin a rusa musulmi da musulunci. Saboda haka duk inda kuka ji ai ba ma wai a ce an fado muku ba, a kuna nan in kuka ji cewa an fada wa zangon Katab, wajibi ne ku je ku kai gudunmawa. Kuna nan kuka ji an fada wa Jos, wajibi ne ku je ku kai gudunmawa, ba wai ku jira sai ma abin ya zo ya riske ku ba. Dan haka muka ce in kuna nan tudun wada kuka ji cewa an tinkari sabon gari, ba ku bari abin ya iso muku, za ku je ne ku tinkare su a can ku tarba wa mutanen sabon gari din. Ina fata an gane. Haka irin wannan da take faruwa babu shakka, idan kafirai sun abko musulmi to wajibi ne ainihin a abka musu domin a tare ainihin wato mutuncin musulunci. Wannan yace mene wannan kamar mace ce take cewa meye hukuncin namiji da ya saki matan shi da ciki, to anan me wazazzaganci tai matar shi zata ce sai ta ce matan shi sai zama guda ɗaya kenan. Mewa kuma Hausa ce ta amma jam'i matan shi di yana iya dauka, yana daukan fuska biyu, ma'ana matan shi ne guda biyu ko uku ko hudu sai ya sake su suna da ciki. Ya halatta matar shi ce kwa ɗaya sai ya sake ta tana da ciki, ya halatta yayi saki daidai da irin lokacin da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa wa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Idan za ku saki mata ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da kai da jama'ar ka, ku sake su li'iddatihinna, a lokacin da ya cancanta a sake su. Menene ma'anar lokacin da ya cancanta? Shine li'iddatihinna, shine lokacin da ka sadu da ita ta haila, jinin haila ya dauke ta tsarkaka kafin ka sake saduwa da ita bayan ta yi wankan haila, to wannan lokacin yayi daidai ka sake ta, don ya bayyana cewa ba ta da ciki. In ba haka ba fa, ka bari sai ciki ya bayyana ya fita ƙarara tana da ciki sai ka sake ta. Amma sakin mace a ɗayan halaye guda biyu bai halatta ba. Halin farko shine sadda ka sadu da mace ciki bai bayyana ba, kuma ba ta yi haila ta ɗauke ba, to a wannan lokacin ana cikin duhu, ba a san wane yanayi take ciki ba, to wannan ba shine lokacin da Allah yake cewa fa talliquhunna li'iddatihinna ba. Abu na farko kenan. Hali na biyu shine halin da wannan mata tana cikin jinin haila jage jage, to ba a saki a wannan halin har sai ta tsarkaka kafin a sake saduwa da ita bayan tsarki, to sai a sake ta. Ina fata an gane. Don haka wannan da ya saki matan shi, in ana maganar ya halatta ko bai halatta ba, ya yi saki a daidai lokacin da ya halatta ya yi saki. Ina fata an gane. Wannan kuma ya ce don Allah wasu sunaye ne Allah ya fi so wajen addu'a, neman biyan bukata a wajen Allah. Wassalam. Wato kowace addu'a za ka yi, ka kira wani suna daga cikin sunayen Allah, babu laifi, ya yi daidai. Innama dai kawai malamai suka tsara cewa saboda yadda aka ga usulubin alqur'ani da kuma usulubin addu'a a cikin sunna, kowace addu'a ana son ka ɗauko wani suna da ya zama munasab. Misali, wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ila wa isma'ilu rabbana taqabbal minna, kaga addu'a sukai. Annabi Ibrahim sun fara ginin Ka'aba da shi da Isma'il, sai suka fara da ya Ubangiji ka karba mana wannan aiki namu, sai suka ce innaka anta sami'u al-alim, ya Allah kai mai ji ne kuma mai ilimi ne. Kaga anan suna so ya karba, suna so ya saurare su, to ya Allah kana jin mu kuma ya Allah kana da ilimi. To a irin wannan halin sai suka yi munasaba da wannan. Ina fata an gane. To ana son ka rinka duba sunayen waɗanda suka ainihin wato fi kusanci da bukatar ka, amma ba haka ba, kowane suna ka kira to insha Allah ta'ala ya yi daidai. Kulli da Allah ko awudu ar-rahman ayyama tad'u lahu al-asma'ul husna, duk wanda kuka kira. Wannan yace to wannan ga alama budurwa ce mai tambaya, tace malam wanda iyayensa suka hana shi yin aure, bayan ya samu wanda zai aura to ya zai yi? Sai ta daga magana zuwa ga wanda zai mata maganin abin da ya dame ta, kamar ki samu wan mahaifinki ko wan mahaifiyarki ko malamin mahaifinki ko wani mai gidanshi, sai ki je sai ki nuna ga bukatarki, ga kuma kin samu wanda kike so aura. Amma in abin ya ci tura, in ana magana tsarin shari'ar musulunci ne, ba al'ada Bahaushe ko da Bafulatani ba, sai ta je ta samu alƙalin musulunci sai ta gaya mishi. Shi alƙali yana da matsayi biyu a cikin addini, yana da matsayi na malanta, yana kuma da matsayi na wakilin hukuma. Shi yasa wata yarinya rikici, ya rikice mata irin wannan a Kaduna, ga miji ta samu za ta aura, ubanta ya ce sai dai ta samu baflatani, an samu baflatani ya ce sai mai digiri, an samu mai digiri ya ce a ba na arabiya ba, digirin boko shine. Sai yarinya sai ta aiko tana cewa wai yanzu babu malami ne, wai Abubakar Gumi ba yana daura wa ƴaƴa aure ba? Nace gaskiya ne. Sai nace amma Abubakar Gumi ba malami bane kadai, shi malami ne alkali. Sai nace mata a tsarin musulunci da rayuwa da alkali da soja jami'in tsaro kenan, ko sun yi ritaya to suna nan makale, duk sanda ta rikice soja zai iya sa kakin shi. Daga ga sarkin musulmi Muhammadu Sadaba da ta rikice sai ya sa kaki ya hau tanka yaki ya je rusa gidan yan Shi'a a Sokoto, to shi soja ma'ana baya cire kaki har abada, sai dai in mutuwa ya sai a sa mishi na lahira likafani kenan. To haka alkali Abubakar Gumi ya dade da ritaya, ya fi shekara 30 da yin ritaya, amma har ya mutu shi alkali ne. Dan haka duk abin da ya kama zai iya sa riga alkalanci a falan shi, ma'ana sai ya mai da falan shi kotu. Dan haka ina daga cikin bambancin Abubakar Gumi da sauran malaman Najeriya shine shi malami ne kuma alkali ne, to har abada yana da wannan matsayin. To alkali ma haka yake, shi malami ne kuma wakilin hukuma ne. Dan haka idan mahaifinki ya ki miki aure a halin kina bukata bayan kin bi hanyoyi da suka kamata, to yanzu zaki je ki kai wa wani malami ne wanda yake da hukunci a hannu, to yanzu sai a aiko alkali yana kiran shi. To anan ba wai abin da Hausawa da Fulani suka dauka cewa ai ta kai ubanta wurin alkali a ci mutuncin shi ba, ta je neman maslaha ne. Dan haka sai shi alkali sai ya dauki dayan matsayi biyu, duk wanda ya dauka daidai ne, ko ya dau matsayin malami sai ya aika sai a kira mahaifinki a zo a zauna a gidan shi alkalin, to yanzu a matsayin malami kenan, a zo a zauna sai ya mishi nasiha, ya mishi ayoyi, ya jawo hadisai, ya mishi wa'azi, in ya ji shi kenan. In ba haka ba fa, to sai kuma ya dau matsayi na alkalanci, sai kai masalar sai ta zama kotu, yanzu kin kawo kara kenan. To ya ta kai ubanta kara a kotu domin maslaha ta addini, ba laifi bane jama'a. Amma na san Fulani da Hausa ba za su yadda da wannan maganar ba, amma mun san abin da yazo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine doka. A cikin musnadul Imam Ahmad da Sunan Abu Dawud, a cikin akwai hadisi sahihi da ya ta kawo kara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita yanzu ba akan an ki mata auren ba ne, amma yi mata auren ne, amma sai aka yi auren huce zuciya da ita, ma'ana mahaifinta yana da yaya, sai yayan mahaifinta ya tafi nema wa dan ainihin wato dan uwan shi aure, yaje sai aka yi musu cin mutunci aka hana su auren, da yaje zati kawai sai zo yace to ai nima ina da ya a gidana, kawai sai daura mata aure ba tare da ya gayawa ita yarinyar ba, a halin kuma ita yarinyar ta riga ta balaga. To sai yarinyar sai ta ce bata yadda ba, da ta ce bata yadda ba sai ta taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kun ga ta taho wurin manzon Allah ne a matsayin shi na mai ilimi na Allah madaukakin sarki, sannan wanda yake da hukunci a hannu zai iya yin duk yadda Allah ya ce. Da aka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira ainihin mahaifin, ga abin da yarka ta ce, haka ne? Sai ya ce haka ne, gaskiya ne yadda ta faɗa. Sai ya ce to yanzu ke, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda mahaifinki ya na daura miki aure ba tare da izininki ba, kina da yancin ki zartar da auren, ki ce kin karba, kina da yancin kuma ki bata auren. Sai ta ce na'am, to yanzu kam na amince tunda dai ka nuna mishi matsayin shi cewa iyaye su san irinmu. To irin mudinnan shine sai malamai suka yi sharhi, al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim a cikin littafin Tahdhib as-Sunan, wanda sharhi ne na Sunan Abi Dawud, sai ce irin mu da ta ce yana nuna dukkan yar da ta balaga, to su san cewa iyaye ba su da iko a kansu na zaba musu wanda suka so sai sun nemi shawarar su. Sai Ibn al-Qayyim yace wannan ya nuna kenan cewa da ake yi budurwa iyaye na da izini a kanta, shi ana maganar budurwar da bata mallaki hankalin kanta ba, wadda bata balaga ba, amma budurwar da ta balaga uba bai daura aure kawai ka ice ai gashi nan ya bada ita, amma yarka tana yar shekara 12 ko 13 kafin ta balaga, to sai ka daura mata aure ka kai ta gidan wanda kake so, kuma wajibi ne ta karba, kuma shari'a ta baka wannan ikon, ita kuma ba ta da wani zabi, amma in ka sake yar ka ta balaga to a lokacin sai shawara da wa'azi da lallashi, amma in ta tubure to sai ka batta akan abin da ta tubure don yanzu shari'a ta mallaka mata. Dan haka daga baya sai ta ce to ta karba abin da baban ta yi, amma dai ta nuna mishi yadda matsayin iyaye yake ga yaya irin wannan. Saboda haka ce da kike tambaya sai ki tsaya ki nazari, ke din nan yarinya ce karama wadda Hausa yake cewa dera ko ko yar matun bura, wato yar karama wadda baki kai kin komo ba, to di yadda mahaifin ke hukunta sai ki karba. A ko ko ke kin balaga, ma'ana kin gama secondary, kin gama FCE, kin gama diploma, kin gama Arabic Hausa, kin gama degree, kin yi master, kin yi PhD, to wannan kuma mallakar harkar ki akan ki take. Dan haka idan yata kai matsayi irin wannan da na bayyana na ƙarshe, wato ta balaga, to wannan kai tsaye za ta iya gaya mahaifinta cewa to tun da dai yayi shawarar ba zai aurar da ita ba, za ta tafi wurin alkali ya aurar da ita. To a irin wannan halin alkali yana da ɗayan zaɓi biyu. Ina waɗanda suka karanta alkalanci diploma Congo sun san tuhufatul hukami, yace hukumul hakim yarfa'ul khilaf. A irin wannan halin tana zuwa wurin alkali ta bayyana mishi, alkali zai iya mantawa da ma'aifinta ya ce waye kike so, ta ce wani ne ya kira shi kawo sadaki ya daura maka aure, shikenan. Abin duk da alkali ya ainihin zarta akan wannan, to wannan ya zartu karanta tuhufa zaka samu gamsasshen bayani, kuma haka maganar take. Zabi na biyu da alkali yake da shi shine sai gayyato mahaifinta ya zayyana mishi ga abin da ake ciki, ya nuna mahaifinta cewa wannan yafi baka da cikakken iko akan ta don ta kai wani matsayi na rayuwa. Idan uban ya kafe akan haka, sai alkali ya zartar da irin wancan hukunci na shi ya aurar da ita shi da kansa alkali. In kuma uban ya saurari nasihar, ya sallame su su koma gida, sai shi ya ainihin aurar da ita uban kenan. Ku karanta littafin Sublus Salam, Tahzibus Sunan, Nailul Awtar, za ku samu waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan yake cewa kuma wato sallar nafila wai ana yi mata iqama ne, a ba a yi wa sallar nafila iqama, kuma ba a iya cin abinci da wanda baya yin sallah, wannan kuma za a taimake za a taimaka mai. Wato tambayoyi uku ne a ɗaya, dai na farko ba a yi wa nafila iqama, sallar farilla ita ce ake wa iqama. Na biyu abin da ya shafi ainihin cin abinci da wanda baya yin sallah bai halatta ba, lallai ne ainihin a ƙaurace mishi, amma kuma ƙaurace mishin za a dubi shin za ta yi fa'ida. Idan za ta yi fa'ida sai a ƙaurace mishi, in ba za ta yi fa'ida ba sai kuma a ɗauki ainihin wani matakin. Sannan kuma magana taimaka mishi, wani irin taimako, idan taimakon zai jawo shi saboda dama mai rauni ne, sai a iya taimaka mishi, taimaka mishi kuma da za ta jawo hankalin shi dawo ga sallah din. Dan haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da dangantaka da yadda ainihin wato aka samu shi mutumin da ba yin sallah da gurgurdan kuma yadda ba yin sallah din. Wanda ya ce mu dai samari babban abin da yake hana mu aure shi ne tsawwala sadaki abadun akwati ko abadun akwati ne wannan Hausa malama da sauransu. To kun ji iyaye yayi amfani da ni ne as a medium kawai, na zama mishi media ne, kafar yaɗa labarai yana isar da saƙo gare ku cewa abin da yake hana su yin aure shine wato suna son auren amma tsawwala sadaki. Na'am, al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi kyakkyawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aure mafi albarka shine wanda sadakin shi yafi sauki. Dan haka iyaye ku sauƙaƙa wajen tsawwala sadaki din, kuma ina bada shawara su ko masu kuɗi su shigo cikin wannan harka jama'a. Idan aka sa sadaki din su ware wasu kuɗi jama'a, wanda da an sa sadakin kawai sai a ce a ɗiba daga cikin waɗannan kuɗin a biya. Wato irin waɗannan abubuwan suna buƙatar a kafa musu kwamitoci ne, a samu amintattu daga dattawa ne, malamai ne, limamai ne, waɗanda suka cancanta. Muka ce dattawa ba na manufin sai 'yan shekara 50 ko 60, a cikin 'yan shekara 20-25 ma akwai dattawa. Sai wani attajiri ko wani mai hali sai ya ce ga naira 500,000 ko miliyan 1. A aje dukkan wani saurayi da aka ji zai yi aure sai a taimaka mishi, ita ma yarinya sai a taimaka mata, shi ma uban da zai aurar sai a taimaka mishi. Jama'a, mun ga waɗannan abubuwan kuma mun gansu, muna kuma ganin su suna aiki. Na ba ku labarin الشيخ الصاف ميوان اللتافي سبعون حديثا من اللتافي المئة النبوية من 150 حديثا يزو يكف عينهم واتو جمعية خيرية واتو استونينا الهيري كومي اكي تترادقت في هدك عن اولي دي عبن دكيكي بقاطة عن ذاكي اولي سيكا ديكا تي ذاكي اولي سيادي اكوي كئيدا ما استنباي واند وان يكاو كئيني يكاو كمان مليان بيار sai aje a kama maka hayin gida mai tsaki biyu a sai muku gurgudan abincin da zai rike ku wata shida a dan kawo dan albashi ko kuma dan allowance a rinka baka kai da ita sannan sai kuma a karbi takardun shi ko kuma a rinka nemo mishi aiki a cikin wadannan lokacin sai kaga ana turfa musu asiri samari maza da mata wannan a kasar Makka ne muka ga haka ya kamata a samu akwai kwai wannan zai zama mana alheri jama'a domin fitinan nan da kuke gani jama'a ta fi yawa a Makka yanzu ƴan mata da suke a Makka marasa aure sun fi waɗanda suke Najeriya samari da suke ba su da aure in ka dubi statistic din nake nufi ba wai dinda mun fi su yawa amma in ka dubi abin by statistic by percentage yawan mu da yawan su yawan marasa aure a Saudi Arabia sun fi yawan marasa aure a nan saboda aure a cikin su yafi zama fitina kai al'adu da suka shigo su waɗanda yake sun saba ma addinin musulunci wani yaro matar ta gallabe shi da Ramadan din nan ya same ni dan Makka ne yana so ya sake ta nace mishi yayi hakuri yace ya samu wata yana so ya aura amma nan ma kuma auren fitina ne nace kamar yaya ba sadaki ba in ka je ka samu yar ahlus sunna yace ai duk abubuwan bai ga sunan dai sai dai gyaran Allah wata fitina sunanta daggalbab wai daggalbab wai in ka zo shine na gani ina so wai daggalbab wai kana kwankwasa kofa to daggalbab din nan zai maka auren mata uku a Najeriya saboda gwalagwalai ne zaka siya ka zuba a wani faranti mai tsadattiya da aka buga lissafin sai naji kusan 400 da wani abu tazo to ka gan ka tafi dimbi ai ka samu mata guda hudu nan in kai abin nan in kai kada wajen likoro haka ko wajen ikara da makamantan su ka gani in ka tsaya nan tudun wada ne aure biyu zai maka wannan 400 da wani abu daggalbab din nan shi kanshi fitina ne bai cikin lissafi kuma ba a zo akwati ba sadaki ba a zo kudin na gani ina so ba wannan daggalbab sunan shi ita za a ba akwai abun hannu na zinare akwai na wuya akwai kudi kamar riyal 3000 wajen 120 kenan wai to kana kwankwasa kofa ita kake kwankwasa tukuna ma baka kwankwasa iyayen shine daggalbab to kaga wannan daggalbab din fitina ce shi kanshi Allah kiyaye hadisan da suke bayani wato ba a yin wata sallah bayan sallar subahi yaya bayanin su zamu zo mu same su hadisan da suke magana ba a yin wata sallah a bayan wata sallah asuba wanda suke magana sallah mara sababi amma idan a ce ka zo baka samu sallar ainihin wato tarawih ba raka'atul fajr ba kai raka'atul fajr ba zaka iya yin ainihin raka'atul fajr idan liman ya sallama ina fata an gane babu laifi insha Allah haka a ce a bayan sallah asuba din kuma sai ka shigo masallaci zaka iya tahiyatul masjidi kaga duk waɗannan salloli ne masu dalili ko kuma bayan sallah asuba ka zauna zaka yi karatun alqur'ani a masallaci sai ka ji alwalaka ta kare ka tashi ka je kai alwala to ana son duk sanda kai alwala kafin ka zauna ka ci gaba da wata harka ana so ka buga koda nafila raka'a biyu ne ina fatan mun gane to kun ga ire-iren waɗannan abubuwan salloli ne masu dalili za a iya yin su a lokutan da aka hana yin sallah ina fata an gane yawwa wannan yace sallah biyu a cikin masallaci daya bayan liman ya gama wasu su yi wata sallah to yana tambaya ne akai mun yi bayani a lokutan bayan can ba su halatta ba duk waɗannan matsaloli zamu zo mu same su akwai inda Bukhari zai ba mu dama mu zo ainihin mu tattauna su insha Allah wannan yana cewa dan Allah ina son ka ƙara tunatar da dan uwa musamman masu aikin hannu su dan Allah su musulunci idan suka yi alƙawari cika alƙawari wato teloli da masu kwado da linzami kenan da kafintoci masu yin kabad na aure kaga mai yiwa wannan sun kawo mai cankal ne shi ba su yi mai ɗinkin angwanci ba ba su gama wa amarya shi kanta ba kaga duk su rikita mishi al'amari gida da waje kenan to yin ne ke cewa don Allah a ja hankalinsu su rinka cika alkawari ga shi nan da mene idan shi wanda ya alƙawarin mai kula da addini ne ba sai ya ce to kai kuma ustaz yaya zahara al-fasadu fil barri wal bahri sai ka ji duk wasu ayoyi za a jawo maka ƙarshen su da farkon su abu dai a nemi tsakiya kuma a saka ka a cikin wuta saboda kai ustaz ne to kaga akwai mas'uliyya kubra a kai to masu dai aikin hannun sai ya kokari teloli da makamantan su telakam sai dai gafara Allah dama tela yayi kaurin suna akan cin yadi da saba alƙawari shi kuma kafinta matsalar shi dai a sa rana gobe za a kai yarinya a ce ba a gama ba a neme shi a rasa to ire-iren waɗannan fitintunu dai suna nan ga masu aikin hannu kowa riga san su ko mai gyaran rediyo in ka kai mishi shi kuma a neme shi a rasa ko a ce rediyon ta bata ko wani abu makamancin haka abubuwa dai ga su nan dai to masu aikin hannu dai ya kamata dai su ji tsoron Allah abin da yake cewa a ja hankalin ƴan uwa kenan maiwa dai sun tabo shi Allah ya kiyaye
wai shin shehu dan fodiyo dan kadiriya ne a dan fodiyo ba dan kadiriya bane jama'a dan fodiyo musulunci ya bai kadiriya sannan a cikin wasiyar shi ya ce a bi kadiriya a ai mun karanta wasiyar dan fodiyo da ko anan cikin littafin tamizul muslimina ko cewa ya abu alqur'ani da sunna ko yace a rinka karanta hadisan manzon Allah a rinka karanta tarihin salaf yace a guji san zuciya da bid'a ai wasiyar kenan ko kun manta ne to amma a cikin wasiyar mun ga da yace abu kadiriya a dan haka dan hudu ba dan kadiriya bane wannan ƙarya ce to ai na take a ina zuwa tukuna ba mu cewa ba wata amma a ina take sannan yaya ingancin ta yake misali ni dai yanzu ni na mubashiranci aikin ta hakikin littafin dan fodiyo in kana ta hakikin littafin a kasar Hausa kana fuskantar matsala daga cikin matsala gane ingancin danganta littafi zuwa ga mai shi abu na farko kenan wannan yana ba mu aikin da wani lokacin sai mun koma wurin Muhammadu Bello dan shi dan bayan mutuwar dan fodiyo dan ne ya zauna ya editing duk aikin uban ya tabbatar da abin da yake na uban ne da abin da ba na uban ba dan haka yanzu duk wani littafi kowa zai iya gwajaba abin shi yace gashi na dan hodiyo ne amma abin cewa wace hanya za a bi a tabbatar da kaza na dan hodiyo ne ita ce hanya ilimin ta hakiki wanda kuma a kasar Hausa ma ba a damu da ita ba saboda haka jama'a dan hodiyo ba dan kadiriya bane kuma ai abin da ke nuna muku haka kowa ba ya ga irin shirman da ƴan kadiriya suke yi ba to ku auna shirman da ƴan kadiriya suke da abin da ke rubuce littafin dan hodiyo iri ɗaya ne to dalili ne akan cewa ashe ko da mutum ya faɗi magana akwai maganar banza wanda zai faɗi na ɗaya kenan na biyu ɗan kadiriya suna karanta littafin dan fodiyo duk abin da ɗan kadiriya suke dan fodiyo ya hana ganga da suke bugawa a masallaci ya ce masallacin da aka buga ganga bai halatta a yi sallah a ciki ba har sai an rusa masallacin an haƙe ƙasar an kwakule ta an kai ta wani wuri an kawo wata an yi ciko sannan an gina an kawo wasu sababbin tabarmi sannan ai sallah Allah ya karba amma ƴan kadiriya rawa suke da mandiri buga mandiri suke a cikin nurul albab ya ce wanda ya karanta wata aya ta alqur'ani ya buga mandiri cewa ya zama kafiri ba sa yi saboda haka cewar dan hodiyo dan kadiriya ne wannan sai dai a je a wa yaran da ba su fara fanfara ba wayo amma muka hakura sun fara zuba saboda tsufa kuma ai wayo ya wuce ina fata an gane wannan yace a ƙara fadakar da ainihin wato fadakarwa game da jam'i biyu jama'a ana iya hada sallah azhar da la'asar ko sallah magriba da isha saboda dalilin ruwan sama wanda ya faru da wanda yake faruwa da wanda ake sa rai ya faru ko saboda iskar da ta faru ko wanda take faruwa ko wanda ake sa rai ta faru ko kuma saboda wani dalili kamar sanyi wanda ake ga ya faru ko zai faru ko kuma wanda ainihin yake faruwa waɗannan maganganu ne masu faho jama'a ma'anar wannan magana ita ce idan an yi ruwa aka gama kamar karfe 5 na yamma sai aka ga gari ya cabe in aka yi sallar magriba yanzu karfe 7 in aka tafi isha ba za a iya dawowa ba saboda akwai cabi akwai duhu akwai kaza to sai a hada sallar magriba da isha annan take shine jam'u taqdim idan ko ya zama an fara ruwan sama ne jama'a ba a dauke ruwan nan ba har sai karfe 7 sai kuka fito masallaci sai kuka fito masallaci kafin ku kinsa ku yi alwala ku yi kaza har karfe 8 tayi to a wannan lokacin sai ku yi sallar magriba da sallar isha ya zama jam'u ta'khir to ana yin wannan saboda ruwa jama'a akwai nasoshi saboda ruwan sama akwai nasoshi saboda iska ko saboda sanyi ko saboda ainihin wannan Al-Sheikh mashhur ya rubuta littafi musamman akan wannan matsala saboda haka in ya faru haka an yi babu laifi idan kuka hade sallah bayan kun hade sallar sai kuma gari yazo ya ainihin kwaranye daga halin da yake ciki ba za ku ce ku sake sallar isha akan lokacin ta ba ta riga ta yi ina fata an gane kuma mutum yayin sallar shi ta magriba a saban gari gidan shi yana tudun wada sai yazo tudun wada sai ga cewa ana hada sallar magriba da isha a masallaci an idar da sallar magriba sai yazo ya sallar isha tare da jama'a in aka yi sallar isha tare da jama'a sai ainihin shiga gidan shi ya ci albarkacin wannan sai dai ba a hade sallah din a gida ne in a gida sallah ta kama ka babu hade abin nan na'am na'am jam'i na biyu a masallaci a bai halatta ba wannan bai halatta ba shi ma doguwar magana ce wa alaikum salam a'a sai in sallar ta saba shine sallar ta saba daga yadda aka yi mu yanzu mun yi sallah ta magriba ne sai su suka zo za su hade za su yi sallar magriba da isha wato matafiya ne kun ga abinda muka yi ba shine za su yi ba wannan babu laifi a san hakan shi wani ce ina gaskiyar cewa Bukhari yayi mafarki yana kore manzon Allah kudaje a matsayin cewa ba'ifan hadisai da zai iya korewa annabi in ya girma wadannan abubuwan duk malamai sun fade su cikin tarihin Imam al-Bukhari cewa haka din sun faru ire-iren wadannan mafarkai wasu tambayoyin ba na iya karanta tambayar ne jama'a kun san ba mutum ya karanta a islamiya ba ko a primary abin rubutu ɗan matsi-matsi din nan haka bari mu gama wannan wannan ya ce wai ina gaskiyar magana da hausa ke cewa Allah ya ce tashi in taimake ka a inda Allah ne aka ce ya ce to muna so mu gani a Qur'ani ko a hadisul qudsi ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai tashi in taimake ka kamar wannan magana ce da hausa suke faɗi don su karfafi zuciyar mutum amma cewa Allah ya ce da hausa ke cewa to wannan aka kai ta wurin malaman tauhidi ko usulul fiqhi to za a yi jidali ba dalili a kanta amma manufar da ta sa suke faɗi manufa ce ta karfafa mutane shin in sallar witri ta kubuce mani na iya yi ko bayan na yi sallar asuba sallar witri matukar ta kubuce ana iya rama ta koda bayan sallar asuba wannan ce sun gyara rijiya ne sun sa mata marmara da siminti sai kuma suka ji ruwan yana ainihin wato kanshi ko kuma bayan siminti to yaya za a yi kenan wannan ya nuna kenan ta cuɗanyi da wannan simintin da aka sa mata ba za a yi amfani da shi a wajen ibada ba har sai lokacin da wannan wari na siminti ya kau ina fata an gane wannan ya ce ƙafafu al'aura ne ga ya mace ya ce nakan ga wasu mata suna sa niƙabi amma ba safa a ƙafarsu a'a dama sanya safa ba wajibi bane ba mustahabbi bane sai in hijabinta bai kai ba sai ya zama mata larura ne dan ta dan kange kawai amma ba wai duk matar da ta sa dogon hijabi kuma dole sai ta sa safa ba amma ƙafafu dai al'aura ce amma ƙafa da aka ce al'aura ce ana nufin lallai mace ta rufe a wajen fita ko kuma a wajen sallah a sallah ma malamai suka ce in har ƙafa ta fita ta mace ba tare da ainihin wato wani uzuri ba to sallata tana iya baci ina fata an gane Allah ya taimaka wannan yace dangane da dulfatul israha shin akwai wani abu ne da ake karantawa ba a karanta komai a dulfatul israha dan takaitaccen zamani ya matsayin kada yatsa a sallah kada yatsa a sallah sunna ne jama'a ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam Abu Dawuda ya ruwaito shi shin malam ko ya halatta ga ahlus sunna yi wa dan shi'a wato masu zagin sahabbai sallama a bi halatta ba Imam al-Bukhari yayi fatawa cewa ba a yi wa yan shi'a sallama kamar yadda ba a jana'izu fatawa Imam al-Bukhari kenan yace wai akwai wata hadisi to ka ji zanzaganci wai akwai wani hadisi na dan gyara ne jama'a wai akwai wani hadisi wanda ke nuna rashin halaccin kiran sallah a cikin masallaci a ba hadisi ne yazo yace kada a kira sallah a masallaci ba kiran sallah a yi masallacin ne ya saba wa hadisi shi hadisi ya ce a waje ake kiran sallah sai wasu suke kiran sallah a cikin masallaci dan haka in aka ce musu kar ku yi a cikin masallaci sai su ce a kawo hadisi sai a ce a ai kun saba wa hadisin ne ko kun fahimta jama'a yanzu misali in ka tafi banki kace a dibi kudi a baka daga account dina in nace in mai banki yace ba zai baka ba sai kace wani bai da kudi ne sai yace yana da kudi amma bai ce a baka ba sai kace to kana son a kawo maka inda yace kada a baka a ina ne wannan yace in nazo ka a bani yanzu kai za a tambaya a ina ne yace a baka so da haka jama'a ba a kiran sallah a masallaci kiran sallah a masallaci bid'a ce ta sarakunan gargajiya da suka kawo ta bayan musulunci da shekara 500 ku karanta wannan magana a cikin littafin al-Ittisam na al-Imam Shatibi
sai dai ga wata tana cewa mace ce ta
mata ba sa raka gawa domin wannan barnar ta fara daga kristoci suna raka gawa tare da mata to kuma yanzu an fara samun wasu suna ganin wai wayewar kai ne idan dan boko ne ya rasu ko yallabai babban mutum wai sai a tafi hadda matar shi a za mu ji hadisin wata sahabiya malama ce ummu atiya tace an hana mu raka gawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mu mata ko da yake ba a tsananta mana wajen hanin ba amma dai an hana mu dan haka jama'a mata ba sa raka gawa matan nan ko da yarinya ce karama me yasa a wallahi a'lamu dokar haka tazo daga shari'a mata ba sa raka gawa amma bayan an rufe wani lokaci za ta iya zuwa ta je ta ziyarci kabarin mijinta ne kabarin danta ne ta yi mishi addu'a wannan babu laifi shi ma da sharadin in ta je ba za ta yi wani mugun abu ba amma aka san ta je ziyara za ta je ta fadi akan kabarin tana birgima ko za ta je tana wasu abubuwa da musu harata ba sai a ce tun daga gida ki mishi addu'a ya isar amma in an san za ta je ta natsu ta yi mishi addu'a ta yi ziyara ta wa'azantu to wannan babu laifi amma mata su raka gawa jama'a al'adar kafirai ce abin da yasa muke yawan maganganun irin waɗannan al'adun jama'a rashin maganganun akai shi yake sa barna take faruwa yanzu ku dubi auren musulmi yana neman ya dace da irin auren kafirai in aka ce musulmi za su yi aure yanzu wedding gown ake sawa wedding gown din nan jama'a za ka yi mamaki har Makka da Madina yanzu Larabawa mata ita suke sawa irin ta kristoci wedding gown kuma a zo a yanka cake kuma a yi kiss a Makka ko Madina galibi haka Larabawa suke yi al'adu ne na kafirai in kuka bar su suna shigowa ba kwa magana in ƴaƴa suka tashi akan haka abinda za su dauka sai su dauka haka daidai ne amma haka tashi ana magana shikenan wanda ya ji ya bi wanda kuma bai ji ba fa to wannan kuma ya rage tsakanin shi da Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda ainihin yadda lokaci ya tawo kuma mun dade ana karatu za a saurara anan insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe idan an yi ruwa a gobe to za a yi ramuwar karatun a jibi insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma